يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى فضل har yanzu cikin abin da yake magana akan abin da ya shafi mahabba, malam ya tsawaita bayani akan abin da ya shafi nau'i ko yanda ake iyakance ita kauna ta Allah madaukakin sarki tare da faɗaɗawa akan wasu matsaloli na da suka shafi harshen Larabci. Shi yasa muka ƙetare wannan gaba zuwa gaba ta gaba, shine fil asbabil jalibati lil mahabbati laha وهي عشرة واتو هنيوي كو دليلي دا سكي كاو قونات الله مدعوكين سركي معنى أبوبوان دا سوني سكي قادر مدى متنكو سكي حيفر مسا دا قونات الله مدعوكين سركي مالا يجي قدا بومن أحدها نفر قنت قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. شيء متى كنا فرقو لقاش كن أبو هو هذا سكي قادر ما دباوا أو نر الله ما أو كتين سركي شيني كرنتا القرآن كرنتا القرآن أما بالتدبر دا لورا شكين أبن دا القرآن يقنسا دا تناني دا فهمتر ما أنونن القرآن. To wannan yana cikin abin da ke gadar majabawa kaunar Allah madaukakin sarki. Da haka ba wai karanta alqur'ani kawai ba tsuransa, a mutum yana karantawa yana kuma sanin ma'anonin abin da ya kunsa, yana fahimta. To wannan yana gadar masa da kaunar Allah, domin zai san menene manufar Allah, menene zancen Allah ya kunsa, me Allah yake nema daga gare shi, menene Allah yake so ya nuna masa na abin da zai yi da zai amfane shi. To wannan shine abu na farko da ke gadar da kaunar Allah a cikin zuciyar bawa, kamar yadda Allah yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, littafi ne wanda muka saukar da shi gare ka, mubarakun wanda yake mai tarin albarka, liyadabbaru ayati, domin su dinga wato fahimta suna lura da ayoyinsa, waliyatadhakkara ulul albab, haka nan ma'abota hankula daga cikin mutane su zamanto suna wa'azuwa da abin da ya zo a cikinsa. Asani, abu na biyu da yake gadar madabawa wato kaunar Allah madaukakin sarki shine at-taqarrubu ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id fa innaha tusiluhu ila darajati al-mahbubiyyati ba'da al-mahabba, shine yace kusanci da Allah madaukakin sarki da yawaita nafilfili. Nafilfili abubuwan da ba a daura maka na tilas ba bayan ka sauke ayyuka na farilla, to shagaltuwa da aiki na nafila, wannan yana sa kaunar Allah a cikin zuciyar bawa. Shine idan mutum ya yi sallolin shi na farilla, to sai kuma sai ya yi sallah na nafilfili, ko rawatib ne waɗanda suka fi kowanne ƙarfi, ko kuma salloli na cikin dare, ko kuma sallah ta walaha, ko kuma wasu nafilfili dai da bawa zai in na sallah ne. Haka nan idan na azumi ne, bayan mutum ya yi azumin watan Ramadan ya dinga sauran azumin muka na nafila, kamar azumin Litinin da Alhamis, kamar azumin kwana uku na kowane wata, kamar azumi na wato Ashura ko kuma Tazu'a ko azumin Arafa, duk dai ibadu na nafila. Haka nan idan mutum ya sauke aikin hajji, in yana da iko ya sake zuwa ya yi na nafila ko ya yi umara ta nafila, duk wannan yana cikin nawafil, domin abubuwa ne da za su kusantar da bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki. Amma da sharadi fa shine ba'dal farida, bayan ya sauke ayyuka na farilla, domin ba za ka bar aikin farilla ka zo kana nafila ba. Wancan aiki na farilla shine Allah yake nema a wajen ka yace ka yi, wannan aiki na nafila kuma kai ne zaka sa kanka kai, ba tilas bane. Shi yasa wani mutum da yazo jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba addinin musulunci, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene akai na salloli, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa salloli ne guda biyar cikin dare da ini zaka yi su, yace hal alayya ghayraha, shin akwai wasu sallolin da suka zama wajibi a kaina bayan su? Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mishi la a illa an tatawwa, sai dai in zaka yi nafila, sai dai in zaka yi nafila. To haka nan yace domin wannan za ta kai shi daraja ta shiga cikin masu kauna bayan mahabba din, shine kamar yadda ya tabbata cikin hadisi al-Qudsi, Allah madaukakin sarki yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, bawana ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni da ayyuka na nafilfili har sai na kaunace shi. Kenan yawan yin nafila yana kusantar da bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki, yana sa kaunar Allah ta yi karfi a cikin zuciyar bawa. At-thalithu, na uku, dawamu zikri ala kulli hali bil lisani wal qalbi wal amali wal hali fa nasibuhu min al mahabbati ala qadri nasibihi min hadha zikri, yace wato dorewa cikin yawan ambatan Allah a kowane hali, ko dai ambatan Allah da harshe, mutum ya dinga yawan tasbihi ya fada da harshen sa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah, wannan ambato ne na Allah. Mutum ya zama yana yawaita ambatan Allah a kowane hali, ko dai da harshen sa wal qalbi, ko a zuciyarsa, ma'ana ya dinga hararo ambatan Allah a cikin zuciyarsa, wal amali haka nan a cikin ayyukansa a aikace, wal hali da kuma halin da ya samu kansa a ciki, domin gwargwadon wato ambatanka da Allah, gwargwadon kauna da zaka samu ta Allah a zuciyarka. Wanda ya fi ka ambatan Allah ya fi ka kaunar Allah, kuma Allah ya kusan shi. Shi yasa Allah yake kira ga mu'minai cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asilan huwallazi yusalli alaikum, cewa ku wanda kuka ba da gaskiya ku ambaci Allah ambato mai yawa, kuma ku tsarkake shi safe da yamma, domin shi Allah shi ne wanda yake kyakkyawan ambato a gare ku in kun ambace shi. Shi ne Allah yake fazkuruni adhkurkum, ku ambace ni zan ambace ku. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yake cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wanda ya ambace ni a zuciyarsa ni ma zan ambace shi a zuciyata. Wa man zakarani fi mala'in, wanda ya ambace ni cikin wata jama'a kuwa, zakartuhu fi mala'in khairun minhu, zan ambace shi cikin jama'ar da suka fi wannan alkhairi, sune mala'iku. Da haka yawan ambatan Allah, wanda ambatan Allah yana nan ba'i da iyaka, ko da safe ne, ko da yamma ne, ko da daddare ne, ko cikin halin godiya ne ga ni'imar Allah, ko halin tafiya ne, ko halin zama ne, ko halin rashin lafiya ne, ko halin jin daɗi ne, ko halin sabuntan ni'ima ne, mutum ya zama mai yawan ambatan Allah, ya zama mai yawan ambatan Allah. To wannan shi ma yana gadar da kaunar Allah. Arabi'u, na hudu, shine itharu mahabihi ala mahabika inda galabatil hawa wa tasannumi ila mahabihi wa in sa'ubal martafa, shine fifita kaunar Allah akan abin da kake so, musamman a lokacin da san zuciya ya rinjayi mutum, kuma koda abin da zai kai ka zuwa ga kaunar Allah din yana da wahala, yace ka yi hakuri ka haudin wahala. Don haka fifita kaunar Allah akan abin da kake so. Misali, yanzu Allah madaukakin sarki shi ya umarce mu da mu bauta masa. Yanzu ana cikin ruwa, zaka ga sallar azuba wani lokacin a tashi da ruwa, duk da cewa an baka damar wanda yake gida ana kiran sallar a ce ala wa sallu fi rihalikum, ku yi sallar a gidajenku, amma haka wani zai ji shi ba zai iya hakura ba sai ya zo masallacin, kaga ya fifita kaunar Allah kan abin da shi yake so. Ko kana cikin shimfiɗarka kana ji ana kiran sallar, haka zaka bari ka zo kai sallar nan, ka bar abin da kake so zuwa ga abin da Allah yake so. Ko mutum yana cikin kasuwancin shi, ya bar kasuwancin shi ya zo ya yi sallah. Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah, akwai wasu mazaje waɗanda wato ciniki ko siye da siyarwa ko kasuwanci, wato baya hana su, baya tsaida su daga ambaton Allah da tsaida sallah da bada zakka. Haka zai kaga suna cikin harkar kasuwancin su za su bari su kulla shagunan su je su yi sallah su koma. To kaga wannan sun fifita kaunar Allah kan abin da kai suke so. To wannan shi ma yana cikin abin da ke gadar da kaunar Allah a zuciyar bawa. Na biyar, al-khamisu mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa mushahadatuha wa ma'rifatuha wa taqallubuhu fi liyabi hadhihi al-ma'rifati wa mabadiha. Shine wato zuciya ta dinga sani da hangi na sunayen Allah madaukakin sarki da siffofinsa. Ma'ana in ka ga sunan Allah to kai kokari ka san wannan sunan me ya kunsa. Misali in an ce Allah, menene sunan Allah yake nufi? Yana nufin abun bauta, babu wani abun da za a bauta ma da gaskiya sai Allah. Haka duk wani abu bai cancanci bauta ba in ba Allah ba. Haka nan ka dauki Ar-Rahman, shine wanda yake mai rahama, mai jin kai. Lokacin da kake cikin kunci da damuwa zaka nemi sauki ne a wajen Allah, zaka nemi jin kai ne a wajensa. Haka nan Ar-Rahim shi ma jin kai ne. Al-Maliku ka san cewa Allah shine mai mulki, shine mai bayarwa. In ka nemi wani abu ka rasa, ka san cewa Allah bai yi rabanka bane, domin shine mai bayarwa, shine mai mulkin komai. Da haka in ka rasa wani mulki da kake nema, kada ka dinga ganin cewa wani ne ya hana ka. Ka san cewa mulki na Allah ne, yana bayarwa ga wanda ya so. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u. Don haka mutum ya san sunayen Allah, kuma ya san siffofin Allah madaukakin sarki, kuma ya dinga wato hararo su a cikin zuciyarsa a koda yaushe cikin rayuwarsa. Duk wani abu da ya faru ka yi tunani ka koma ga Allah madaukakin sarki. Idan ma roƙon Allah madaukakin sarki za ka yi, ka roƙe shi da sunan da ya fi dacewa da a roƙe shi da shi. Misali in kana cikin hali na wato rashi ne da talauci da damuwa, sai ka kira shi da sunan Ar-Razzaq, domin shi ne mai azurtawa, ko Al-Latifu, mai sassautawa, sai sassauta ma halin da kake ciki. Kuma a lokacin ba za ka kira shi da suna Al-Mutakabbir ba, ko sai ka ce ya Razzaq urzuquni, ya Allah kai ne mai azurtawa, ka azurta ni, ma'ana ni bawanka ne mabukaci, a gare ka Allah ka azurta ni. To kaga da sunan da za ka roƙe shi ne. A lokacin da kai laifi, kai zunubi, sai ka koma ka roƙe shi da sunan At-Tawwab ko Al-Ghafur ko Ar-Rahim, sai ka kira shi da wannan suna, kana roƙon ya yafe maka, innaka antal ghafur ar-rahim. To wannan abin da ake nufi kenan da sanin sunayen Allah kenan. Wanda ya fi ka sanin sunan Allah da ma'anarsu, ya fi ka sanin Allah, ya fi ka kusanci da Allah, kuma ya fi ka ƙaunar Allah. Shine yace faman arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Lallai duk wanda ya san Allah da sunayensa da siffofinsa da ayyukansa, lallai babu makawa, zai kaunaci Allah, zai kaunaci Allah, zai ji yana kaunar Allah. Lihada mala yace dalili wannan shine yasa kanatil mu'attila, akwai wadanda ake kiransa al-mu'attila. Al-mu'attila masu kankare ma Allah wasu sunaye nasa, su ce ai wannan sunan bai dace da Allah ba. Sai ce kamar misali in an ce As-Sami' ba shine mai ji ba, sai su ce wannan sunan bai dace da Allah ba. Ko Al-Basir, sai su ce wannan sunan bai dace da Allah ba, alhalin Allah shi ya sa ma kanshi wannan sunan. Allah ya ce huwa As-Sami'ul Basir, shi ya kira kanshi da wannan suna, ya siffanta shi da kansa da wannan siffa, kuma shi Allah ya fi mu sanin kansa. Ko Allah da ya halicce mu, shi ya fi mu sanin kansa. Haka duk abin da Allah ya sanya ma kanshi suna da shi, to ya zama wajibi ne mu kira Allah da wannan suna. Duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi, ya zama wajibi mu siffanta shi da wannan siffa. Ko abin da manzon shi ya kira shi da shi, ko kuma ya siffanta shi da shi, sai mu kira shi da wannan, mu siffanta shi da wannan siffa. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah. Duk yanda ka kai da iliminka da saninka da tauhidinka da waye da menene, baka kai annabin Allah sanin Allah ba, baka kai shi sanin kuma sunayen Allah, baka kai shi sanin waye Allah ba. Haka sai mu duba mu ga yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'amuli da sunayen Allah da sifofinsa, sai mu koma mu ma mu yi haka. Idan ma ba za ka iya kididdige sunayen Allah da sifofinsa ba, to sai ka koma ka dibi addu'o'i waɗanda suke dunƙulallu. Misali ka ce, Allahumma inni as'aluka bismikal a'zami alladhi idha su'ilta bihi a'taita wa idha du'ita bihi ajabta. Ya Allah, ina roƙonka da sunanka mafi girma, wanda in an tambaye ka da shi kake badawa, wanda in an roƙe ka da shi kake amsawa, kowanne ne ko da ban san shi ba. To kaga wannan, duk wanda ya san Allah zai roƙi Allah da wannan kalmomi din, ko saboda haka lallai duk wanda ya san Allah yana ƙaunar Allah. Amma su al-mu'abbila ko fir'auniyya, ma'ana fir'auna ne ya ce wa ma rabbul alamin, wai me rabbul alamin, shi bai san wani rabbul alamin ba, bai yadda akwai wani rabba. Kuma akwai su wanda suke cewa babu Allah, da haka duniyan nan kawai ta samar da kanta ne. Kuma yanzu wannan aqidar ta yi yawa, haka samu wasu ƙasashe ma ƙasar gaba ɗayanta daga farko har ƙarshe akan wannan aqidar suka ginu. Akwai ƙasashe suna nan, musamman kamar irin Scandinavian states ɗin, an kace misali Norway, kace Finland, kace Sweden, waɗannan ƙasashen suna nan akan atheism suka gina aqidarsu. Su ba su yarda akwai wani abu Allah, haka su kawai rayuwa ne ake yin ta, ba ruwan abin nan, kawai iyaka da baraka da tunaninka shine abin da zai kawo ma ci gaba. To irin wannan, in baka yi sa'a ba, in aka samu wani musulmi ya je rayuwa a wannan ƙasa ɗin, zai ce to gashi kuma mu da muka san Allah ɗin, muke cewa Allah muna ci baya, su kuma da ba san Allah suna ci gaba ba, ai wannan ba shi yake nuna Allah na son su fiye da mu ba, ko ba shi yake nuna Allah na son su fiye da mu ba? Da Allah ya ba Fir'auna kudi, ya fi san Fir'auna ne akan Annabi Musa? Ya ba shi mulki, ya fi san Fir'auna ne akan Annabi Musa? La, kuma mulkin ina ya kai shi zuwa ga halaka ne. Saboda haka su ma wannan ci gaba, Allah yake cewa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Ai jin dadi ne kankaniya, kakka ga wai ci gaban da tura suke ciki, wallahi an zo an auna sai kaga abu ne wanda yake bai taka kara kariya ba. Dama shi mumini ai ba ya zo duniya dan ya ji dadi bane, ai a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Ai duniya kurkukun mumini ne, duk wani dadi da kake ji a duniya an ka kwatanta shi da na lahira, zaka ga ba komai, wahala ma kake, wahala kake. Amma shi kafiri yana ganin gidan jin dadin shi ne da morewarsa da rayuwarsa. Kuma sannan ka auna ka gani, sai kai ga rayuwar ta su ma abin tausayi ce, abin takaici, ba su san me suka zo yi a duniya ba, ko ba san ina za su je ba. Don haka ire-irensu da kuma jahaniya su ma masu kore ma Allah sunayen shi da sufofinsa. Malam ya ce ire-iren waɗannan barayi ne, ma'ana ƴan fashin hanya ne, suna so su kare ka daga imani da Allah. Don haka in ka yarda ka kuskura ka saurare su ko ka bi irin abin da suke tafiya a kai, za su hana ka ƙaunar Allah, za su raba ka da ƙaunar Allah. Haka ire-irensu a zo a ce a'a ai siffa kaza ba ta Allah ba ce, siffa kaza kaza ne, ko kuma a'a babu Allah, babu kaza, babu menene, babu tashi bayan mutuwa, babu sakamako, haka za a zo a tafi a jin daɗi da barar kashe ko ƙoƙarinka ne zai kama, wannan duk akwai ire-irensu. To malam yake cewa waɗannan qutta'ut tariq masu fashin hanya ne, alal qulubi, ma'ana suna shiga zukatan wasu sai su hana su isa zuwa ga Allah. Ya ce baina hawa baina al-wusuli ila al-mahbub, suna shiga tsakaninka da tsakanin wanda kake so. Shi yasa wani sai ka ga ya je yayi tarbiya, zai zo ya dinga ganin ma karantarwa addinin musulunci kaman ba ta da ci gaba. Ya ce to ai duk kasashen musulmin ma ba ci gaba, haka suke faɗa ko? To amma kuma in ka duba za ka ga ba haka ba ne ma al'amarin, yanzu duk ci gaban ba ya koma kasashen musulmin ba. Yanzu duk inda ake magana ci gaba ma ka ajiye turawan, yanzu duk sun koma sun tare a kasashen larabawa. Larabawan su ba addini suke yi ba, ya aka suka kai wannan ci gaban? Da kafirci suka kai ci gaban ko da imani? Da imani ne. Kuma za ka je ka samu akwai masallatai, kuma ana ibada, kuma akwai ci gaba. Saka arza ne ke raba arziki ga wanda ya so, sai ka samu ƙasa a cikin Afirka, duk da ana ganin Afirka ƙasashen talauci, sai ka samu wata ƙasa guda ɗaya a Afirka fitacciya tana da arzikinta, kuma sai ka samu wata ƙasa a cikin Turan talakawa ne ba su da arziki. Haka Allah ne ke rabawa ga wanda ya so, Allah ne ba da arziki. Haka ba wai addini shine yake kawo ma mutane ci baya ba, kuma rashin addini wai shi yake kawo ma mutane ci gaba ba. Wannan ba gaskiya bane, wannan ba gaskiya bane. Bal babu ci gaban da takai ci gaban addini da zaka san kana da wanda ya halice ka, ka san daga inda ka fito, kuma ka san inda zaka je, kuma ka san me kazo yi a duniya. Babu ci gaban da takai wannan. Amma mutumin da bai san inda ya fito ba, bai san me zai yi a nan ba, bai san inda zai je ba, wannan ai ba ci gaba a ciki. Shi yasa Allah ya ce inhum illa kal an'am bal hum adall, ai kwatankwacin su kaman dabbobi ne, bal sun fi ma dabbobin fata. Tunda dabba ya san ya koma ga Allah, ko alhuduhuda me ya gaya ma annabi Sulaiman, ya ce inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Tsuntsune yake gaya ma annabi Sulaiman, ya ce ni na same ta da ita da mutanenta suna bauta ma rana koma bayan Allah. Ma'ana abin ya mishi takaici, dabba ne yake cewa yayi takaicin wannan. Inni wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun, suna tsammanin cewa kai shi biya. Tsuntsune yake faɗa wannan magana. To kaga ai Allah ya ce bal hum adall, su ba su ba da wannan tunani, ba su da tunanin sa. Haka dabbobi sun san wanda ya halicce su, sun san Allah ne ya halicce su, sun san su koma ga Allah, su nema a wajen Allah. Da haka kada mutum ya biye ma irin waɗannan su ɓatar da shi. Haka da kaji mutum ya zo yana ce ma ai sunan Allah kaza ba haka ake nufi da shi ba, to wannan ka koma ka ga magabata ya suka ɗauki wannan suna na Allah, kuma ya suka fassara shi da shi. In an ce Allah mai jin ƙai, zai ce ai jin ƙai wani hali ne da yake shiga cikin zuciya ta karye tausayi, ya kama ta ya zama rauni. Don haka in an siffanta Allah da jin ƙai, an siffanta Allah da rauni. Da Allah ya ce laisa kamithlihi shay, Allah ba abin da ya kama da shi. Kuma Allah shi yasa ya sa ma kanshi wannan suna ya dan cikarsa. Saboda haka ba dole dan Allah ya sa ma kanshi wannan suna kuma ya siffanta da wannan siffa ba ya daidai da halittarsa ba. Allah ya ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq, da wanda ya halitta da wanda bai halitta ba suna zama daya. A ilahun ma Allah, akwai wani abun bauta kuma tare da Allah? Babu. Haka Allah bai kama da bayinsa, ba a cikin sunayensa ba, ba a cikin sufofinsa ba, ba a cikin ayyukansa ba, ba a cikin zatinsa ba, ba inda Allah ya kama da bawansa. Wa lahul mathalul a'la, Allah shi yake da mafi ɗaukakan misali, ba a ma Allah misali. Haka Allah shi ne mafi ɗaukaka a kan bayinsa. Assadisu, abu na biyar da yake gadar da ƙaunar Allah a zuciyan bawa, mushahadatu birrihi wa ihsanihi wa ala'ihi wa ni'amihi al-baqina wa al-zahira fa innaha da'iyatun ila mahabbatihi. Shine mutun ya dinga hararo wato kyautatawar Allah, kyautatawar Allah ga bayinsa da ni'imomin Allah ga bayinsa, na fili da na koyi, wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Domin duk lokacin da kake tuna Allah ya ma kaza, zaka ji kana kaunar Allah. Yanzu ka dauki lafiya, ba za ka gane cewa Allah ya ma lafiya a matsayin ni'ima ba sai ka shiga asibiti. Yanzu ba muna zaune nan, muna zaune kowa yana jin shiru daidai ba, ko da kana da jin rashin lafiya kana shan wani magani ba, to da za a kai ka yanzu kana zuwa emergency, sai ka raina kanka, sai ka ce ashe wannan abin da kake gani kake raina wa ni'ima ce, wannan zai sa ka ƙara gode ma Allah. Ko kuma misali yanzu ka tashi ka shiga makabarta, ga su nan duk a kwarci, sai kuma kana nan a rayu. Ko kuma ka kalli wata ƙasa da take cikin tashin hankali da yaƙi da fama, kai kana zaune a gidanka, za ka ci ka sha ka kwanta ka tashi ka je kasuwa, wani ba yi da wannan. Sai a cikin waɗannan duka babu, ba abin da zai ci, ba abin da zai sha, ba inda zai kwana, ba abin da yake yi. Kamar mutanen Siriya, Allah ya kawo musu doki. Ko daga duk ƙasar Siriya yanzu zai kaga a hargitsa take, mutum yana fita bai san zai koma gida ba. To haka nan sai ka ce ana kukan daji ne, an manta da ni'imomin Allah. Ka je ka ga kasuwa maƙil da mutane, ana ta harƙalla, ana siye da siyarwa, amma a zo a yi ta kuka ana cewa ana wahala. Wannan jin daɗi ne. Inda an tuna cewa akwai ni'ima, ka je garin da baka isa ka fita kasuwa ba. Akwai garin da mutum bai isa ya fita kasuwa ba. Ko? In baka je madani za ba a cikin kasar ne yanzu ko zamfara ko katsina halin da suke cikin muna cikin mamaci amma duk da haka sai mutum ya dinga rashin gode ma Allah sai dinga cewa ai yau ba dadi jiya ba dadi gobe ba dadi ba dadin nan a wajen wani a wajen ka kai dadi ne a gare shi inda za a musanya ma dauko rayuwar shi a ta a taka shi ya fi so kai ka tafi kuma abin da yake sa mutum ya ƙara gode ma Allah madaukakin sarki ni'ima shine a duk lokacin da kake kallon wanda kake sama da shi in kana kallon wanda kai ka dara shi to zaka gane cewa lalle Allah ya mani amma in kana so ka butulce ma ni'imar Allah to kullun ka dinga dogon buri ka dinga hangen na sama da kai to anan sai mutum ya zama ba mai godiyar Allah ba yanda kake hali kana zaune din nan akwai mutumin da baya iya zama rayuwar shi gaba daya a kwance take yanda kake tashi kake tafiya akwai wanda bai iya tafiya sai an daga shi yanda kake samun ruwa ka sha akwai wanda baya samun ruwan da zai sha yanda kake samun abin da zaka ci akwai wanda ya fita ya dawo har isha din nan bai samu abin da zai ci ba to ka dinga kallon wanda kake sama da shi wannan zai sa ka ƙara gode ma Allah madaukakin sarki ni'imar da ya maka kuma ni'ima da ba ta da iyaka Allah ya ce wa in taquddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku bibi ni'imomin Allah wallahi ba za ku iya kididdige su ba ba su da iyaka ni'ima ce akan ni'ima daban-daban wanda kuma dukiya ma wallahi kuɗi bai sai siya ma ba ko matsayi ba abin da zai siya ma ba inda kuɗi da matsayi suna siyan ni'imomi da fir'auna da ƙaruna da sauransu ai da sun siya da dukiyarsu ai amma ta suka halaka saboda kuɗi baya siya kuma babban ni'ima idan Allah ya baka ni'ima ta imani to wannan ni'ima ita ce ni'imar da ba ni'imar da ta kai ta ko da baka da komai in dai kana da imani to ka gode ma Allah kana cikin mu'minai Allah ya ce laqad mannallahu 'alal mu'minina Allah ya yi kyauta ta baiwa ga mu'minai inda ya aiko da manzo a cikin wanda yake karantar da su littafin Allah da sunna kuma yana sanar da su abin da ba su sani ba tunda da suna cikin bata ba su sani ba Allah ya ce mai da su ya karantar da su haka kullum mutum ya dinga duba ni'imomin da Allah ya masa to wannan zai sa ka dinga gode ma Allah madaukakin sarki as-sabi'u abu na bakwai da yake gadar da kaunar Allah a zuciyan bawa yace wa huwa min a'jabiha shine wanda yafi ban mamaki a ciki shine inkisarul qalbi bi kulliyatihi bayna yaday Allah ta'ala shine zuciya ta rusuna ta fadi gaban Allah madaukakin sarki wa laysa fi ta'bir an hadha al-ma'na ghayr al-asma'i wal ibarat kaga bawa yana komawa ga Allah yana dukufa yana sunkuyawa yana kai kukansa yana kai kokawarsa ga Allah madaukakin sarki wannan kauna ce take kawo haka kaunarka da Allah shine zai sa ka kai bukatar ka wajen Allah domin ka san zai biya maka as-saminu na takwas shine yace al-khalwatu bihi ke bantuwa da Allah a yaushe yace waqtun nuzulil ilahi wanda da yawan mu muka rasa lokacin da Allah yake sauka yake kusanta da bayin sa shine karshen dare to mutum ya samu lokacin da zai keɓanta da Allah madaukakin sarki ko dai yana ambatansa ko yana tsarkake shi ko yana yabansa ko yana neman gafararsa ko yana neman rahamarsa ko yana mai tuba ko yana karanta zancen Allah madaukakin sarki ko ma ya zauna yana tunanin Allah madaukakin sarki a zuciyarsa Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا متي زونا كافن صلى الفجر إنا دوما ننقبع إن يسامو يتذبيه يهي حيللا يهي حمدلا يهي قولي أبي الله مدوكة سلكي يتي تولنا اللوكتي لمناجاته دومن زنتا وعلى الله مدوكة سلكي wa tilawati kalamihi da karanta zancen Allah wa luqufu bil qalbi da kuma tsayuwa da zuciya shine tunani wa ta'addubu bi adabil ubudiyya da kuma ladabtuwa da irin ladabi na bauta baina yadayhi gaba ga Allah madaukakin sarki summa khatama dhalika bil istighfari wat tauba sannan ya gama wannan ayyukan gaba ɗaya sai ya cika da neman gafara da tuba. Shi Allah ya ce wal mustaghfirina bil afhar, waɗanda suke neman gafara Allah cikin ƙarshen dare. Wa bil afhari hum yastaghfiruna, a lokacin ƙarshen dare kuma su masu neman gafara Allah, suna komawa suna masu tuba ga Allah maɗaukakin sarki. To wannan ma yana gadar da ƙaunar Allah a zuciyar bawa. A tasi'u na tara, mujalasatul muhibbin as-sadiqin, zama da waɗanda suke masu ƙauna na gaskiya, domin aboki yana da tasiri akan wanda yake zama da shi. Idan ka bi na ƙwarai za ka zamanto na ƙwarai, idan ka bi waɗanda ba na ƙwarai ba za su cutar da kai, za su ɓata ma rayuwa. Haka mutum ya dinga zaɓen suwaye zai zauna da za su ƙare shi da imani. A Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kasance in ya zo wucewa ya ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna hira ko zantawa, sai ya ce ta'alu nu'minu sa'atan, ku zo mu ƙara ma kanmu imani na ɗan wani lokaci. Sai a zauna a yi ta tunatar da juna akan abubuwan da suka kamata na tsoron Allah, na tashin alkiyama, na me aka shirya, na me aka yi a wannan rayuwa. Saboda haka abokanai suna da tasiri. Mutane na ƙwarai in ka zauna da su ba za ka taɓa taɓewa ba. Wani malami yake ba da labari, yana karantarwa, Sheikh Uthaymeen, Allah ya masa rahama, ɗaya daga cikin manyan malamai a masu fatawa na Saudiya, yake cewa yana karantarwa yana karantarwa, sai ya ga wani mutum a zaune a cikin wajen zama. Sai ya ce, ka tuna za ka iya faɗan abin da nake faɗa, me da me na faɗa. Dama shi a majalisinsa ya saba baya zama haka kawai, zai ta tambayan mutane ne dan kakku zauna shiru. Sai mutum ya ce, ni fa ba zan iya tuna duk abin da kake faɗa. Ya ce, to me yasa kake zaune da mu? Ya ce, ai na san cewa duk wanda ya zauna irin wannan majalisi baya tabewa. Sai ya zubar da hawa yake cewa, ni muna karantar da mutum gashi shi yake nuna mana abin da ya kamata. Shi ya manta da wannan abin nan. Sai ina karantar da shi amma shi yanzu yana nuna min ga aikin a aikace. To ka gani ma'ana zama da mutanen kirki. Kaga shi da yake zama yake zama ko da yake shi ba malami bane amma ya san zaman na akwai alkhairi. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin cewa mala'iku suna zuwa su samu bayin Allah sun zauna suna karatun alqur'ani suna bitan shi, amma akwai wasu mutane a can gefe idan suka koma ga Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su ne kuka samu bayi, suna za su ce mun same su suna kaza da kaza, duk da yake Allah ya fi su sani. Sai ce, to duk ku ce na gafarta musu. Sai su ce, akwai wani mutum a can gefe shi baya tare da su. Sai Allah ya ce, ku haɗa shi da su. Ai su irin waɗannan mutanen duk wanda yake ya rabe su baya tabewa. Haka zama da mutanen ƙwarai yana sa ka samu albarkarsu. Haka nan zama da mutanen banza yana ma mutum tasiri. Kamar rijiya ce, idan ka tona rijiya a wajen da yake da shara kusa da ita, ruwan rijiyar ai zai baci ko? To haka ne zamantakewa yake ko? Ko bayan gida. Shi yasa ma har masu gini suke cewa in za ka tona rijiya ka kai mita kaza tsakaninta da bayan gida, saboda kusantar ta. Ba ita rijiyar bace ba ta da kyau, ɓarnar can ce za ta zo ta shiga ta ɓata. Da haka in ka zauna da mutanen ƙwarai za ka amfani da su, za ka ci albarkacin su. In ka zauna da mutane da ba na ƙwarai ba za su cutar da kai. Da za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu babban misali, yake cewa innama masalu aljalisu salihi wal jalisu su ko kaba'i almiski wa nafiqil khair, ke cewa kwatankwacin misalin abokin zama na ƙwarai da abokin zama wanda ba na ƙwarai ba kamar mai tallan turare ne da kuma wanda yake aiki a makera. Mutane biyu ne, kowa da sana'arsa. Siyar da turare sana'a ce, aiki a makera kira sana'a ce. Ya ce, to mutum na ƙwarai shi ne kwatankwacin mai sayar da turare. Shi mai sayar da turare in ya zo wucewa, yanzu ba ya zama al'adarsu da sun zo sun same ku sai su ɗan ɗiɗɗiga muku ko? Ya ce, in ma dai ya san ma ka ji ƙanshin ko kuma ka siya ko kuma ma ka shaki ƙarfin turaren, shi dai duk yanda kai babu asara tare da shi. To haka aboki na ƙwarai yake, duk yanda kai da aboki na ƙwarai ba za ka cutu ba. Misali shi kamar mai turare, shi kuma wancan in ka zauna a inda ake tsira ko dai hayaki ya dame ka ko a kona ma riga ko kuma wari ya ishe ka to haka aboki wanda ba na kwarai ba yake shi yasa ake so mutum ya nemi abokanai na kwarai wanda zai ba zai nadama ba na abota da su ranar tashin alkiyama Allah ya bamu misalin mutumin da ya dauki aboki ba na kwarai ba kuma ya koma yana nadama ranar da nadama ba ta amfane shi ba Allah ya ce wa yauma ya abu zalimu ala yadaihi yaqulu ya laitani takhassu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khadula yake cewa ranar da azzalimi zai dinga cizan yatsa yana cewa kai cona aida na ba hanyar annabin nan na tafi tare da shi kai cona da na sani da ban buwa na ba ba bar ke shi abokin tafiya ba domin lalle ya fatar da kuma ranar nadama ba za ka amfane shi ba abinda zai kara baka misali na cewa zama da mutane na kwarai yana yi ma mutum tasiri Allah ya ba mu labarin wasu bayin Allah ashabul kahf mutanen kogon nan ko mutane ne Allah ya ce su bakwai ne da karansu har karan ma saboda kyautar mutanen shi ma sai ya samu albarkacin su kaga kare dai ba wani abun kirki ba ne amma saboda ya rabu mutanen kwarai sai shi ma aka raba shi da su sai aka raba shi da su to shine ma da yake cewa daga cikin abin da yake kara ma bawa kaunar Allah a zuciyarsa ya rabu mutane na kwarai ya zauna da mutanen kirki kuma masu gaskiya waltiqatu ataibi samarati kalamihim ya dinga tsinta daga cikin mafi kyawun ƴaƴan marmaran zancen su kama yuntaqa ataibu samar kamar yanda ake tsince ƴaƴan marmari mai kyau wala tatakallamu illa idha tarajjahat maslahatul kalami kuma kada ka dinga magana ko yaya sai idan ka tabbatar maganar da zaka yi akwai amfani a cikin ta shine falyaqul khairan aw liyasmut wa alimta anna fihi mazidan li halika wa manfa'atan li ghayrika kuma ka tabbatar maganar nan in kai ta akwai karuwa a cikin imaninka kuma akwai amfani ga waninka amma duk maganar da bata zama haka ba bale sai to karka fada haka in magana ta kwarai ce ka fada in ba ta kwarai ba ce ka kame bakinka wa idha sami'u lahu a'radu anhu وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين in sun ji ana maganganu na barna na ƙarya sai su kauce su ce a aikin mu daban naku daban walladina la yashhaduna zura wa idha maru bil lagwi maru kirama wanda ba sa halantan wajen da ake ƙarya ko ake zance wanda yake ba na daidai ba idan suka zo wajen barna sai su wuce antarin su a kwance su kama hanyar su وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن كبر wanda suke kokawa cikin ayoyin mu suna farna suna basa suna abubuwan da basu dace ba Allah ya ce ka kaurace musu ka bar wajen har sai sun koma abin da ba wannan ba haka ka ji za a yi gulma za a yi giba to ka tashi ka bar wajen ba za ka iya hanawa ba kar ka yi tarayya da na ƙarshe na goma mala ya ce mu ba adati kulli sababi yahulu bainal qalbi wa bainal lahi azza wa jalla ni santar duk wani dalili duk wani sanadi da zai shiga tsakanin zuciyarka da Allah duk abin da ka san zai shiga tsakaninka da Allah madaukakin sarki ka nisance shi wannan mutum shi ya san abubuwan da suke shiga tsakanin shi da Allah malai yace to fa min hadhihi al-asbabi al-ashara wadannan dalilai guda goma ta dalilin su ne wasala al-muhibbuna ila manazilil mahabba masu kauna suka kai wannan matsayi na kaunar Allah wa dakalu alal hadidi kuma suka shiga suka samu shiga wajen abin kaunar su wa milaku zalika kullihi amran yace mabudin wannan duka abubuwa guda biyu ne na farko shine istidadu ruhi li hadha sha'an zuciyarka ta yadda ta shirya da karban wannan abu kamar zuciya ba ta yadda ba ko an faɗa so 100 ne wani ba zai dauka ba aka zuciyarka ta kintsa ta shirya cewa ta yadda za ta dau wannan abin wan fitahu ainil basira kuma ka bude idanka ta karbi gaskiya to waɗannan abubuwan su ne za su mallaka ma waɗannan abubuwa guda goma wa billahi tawfiq ana neman dacewa ne a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya datar da mu. To kaga waɗannan abubuwa da malam ya faɗa suna da matukar kima. Idan mutum yana neman ya samu kaunar Allah madaukakin sarki to ga hanyoyin samun kaunar Allah. Haka kaunar Allah ba wai kawai shikenan ka sa kaya ko ka nisanci abubuwa na abinci mai kyau ba ko kuma a'a ka bar ba ma kanka haƙƙinka ko iyalanka haƙƙi duk wannan ba shi bane. Duk ba shi bane. Waɗannan abubuwa idan mutum ya bi su to lallai za su gadar masa da ƙaunar Allah maɗaukakin sarki. Allah ya rubuta mana ƙaunarsa a zuciya a zukatanmu. Allah maɗaukakin sarki kuma ya haɗa mu da ƙaunar waɗanda ƙaunarsu za ta kai mu zuwa ga ƙaunar Allah maɗaukakin sarki da kuma ayyukan da za su kai mu zuwa ga samun ƙaunar Allah maɗaukakin sarki. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.